Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala. Shirin da kan yi duba kan al'amuran da suka shafi siyasa a mataki na ƙasa, jiha da ma kuma ƙananan hukumomi. Shiri ne da kan bawa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki bisa dogaro da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Muzammil Ibrahim ya kasai sunana, zan jara gamar wannan shiri, wanda kuma a tare da ni akwai abokin aiki
Abdulkadir Yusuf Gwarzo.
Cikin yarda Allah, za mu gabatar da wannan shiri na siyasa da zai zo gare ku na hangen dala. Abdulkadir, baka da wannan lokaci ya ibada, da fatan an sha ruwa lafiya.
To alhamdulillah, mun sha ruwa lafiya, kuma ibada dai ga ta nan dai tana ta miƙawa.
Abubuwa suna nisa, ko da dai alhamdulillah ruwa ya dan sauka kwana biyu a cikin ƙarshen mako nan da ya gabata, dan taba ruwan sama kuma gari ya dan yi sanyi.
Kuma zaka ga cewa sanyin da garin yayi, alhamdulillah, kuma ibada tana tafiya yadda ya kamata, ba kamar a baya-baya da zaka ga zafi yana damun al'umma sosai.
Sai dai an ce al'umma annabi suna so su sha kankara, su sauye makogaran su, amma al'umma sun kafe, sun sa tana tsada. Wai har naira 300 ake sayarwa.
Ni ma wai haka naji, za ka ga cewa a kankaran nan ita ce abar da al'umma suke dan sanyaya makoshinsu da shi, amma sai ka ga cewa ta yi tsada. A nan dai muna kira ga su masu sai da wannan abin, da Allah da annabi a taimaka, a sassauta kamar yadda ya kamata.
Wato sassaucin dai ana nufin yadda al'umma suke neman rahamar Ubangiji, kai ma da kake sai da kankara, ka nemi rahamar Ubangiji ta cikin sayar da kankarar, ka sai da ita yadda kowa zai samu ya sa maka albarka ya ji daɗi, kai ma baka faɗi ba, shi ma kuma ya ji daɗi.
Wannan haka yake, ka san dai albarkar dai ake nema musamman a cikin wannan wata da muke ciki, wanda gabaki ɗayansa ka to kan kusan albarka ce a cikinsa.
To Allah ya amshi ibadun mu, kuma Allah ya samu dace.
Amin, amin.
Ina ga alƙalin mu fara da lekawa shafin da yanar gizo na Sahara Reporters. Ka san a wannan ranar sun yi wata bankada.
Bankada kan maganar shi gwamnan babban bankin Najeriya kenan, Godwin Emefiele.
Ita Sahara ta ce ta samu wani to faifai na magana da aka nada, aka jiyo shi babban gwamnan bankin ƙasa Godwin Emefiele da mataimakinsa Edward Lametek Adamu da kuma sauran wasu jami'an babban bankin ƙasa, suna wasu maganganu akan yadda suka batar da wasu kudade naira biliyan 500, kusan rabin trillion naira.
To wannan dai kaga dai zargin sa ake, amma kuma wannan kudi ai sun yi yawa.
Ka san ita Sahara Reporters ta ce ta bankado su, suna ma yin magana ne wani mitin na magaggawa akan waɗannan kuɗi da ake zargin sun ɗauka. Wai ya za a yi su rurrufa maganar, kada ma kowa ya san an ɗauke waɗannan kuɗaɗe har biliyan 500.
To ai wannan magana
naira miliyan 500,000.
Wannan magana ba za ta rufu ba, saboda duk da dai zargin nasu ake, kuma gashi a can ɓangare guda mun ji kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sake aikiwa fa da sunan wannan gwamnan babban bankin Najeriya.
Godwin Emefiele ya sake shugabantar bankin ƙasa ba karo na biyu, wanda an ce ba taɓa haka ba sai a karan du, in ya samu wannan damar ya wuce, to shine ya shugabanci bankin Najeriya a kaso biyu a lokaci ɗaya.
To kaga tun da wuri ma an riga an yi riga malam masallaci, idan shugaba Muhammadu Buhari bai san da wannan abun ba, kaga yanzu zai kafa kwamitin bincike, bincike shi domin tabbatar da zargin da ake musu.
Magana ake ta Sahara Reporters ta ce ta fitar da wannan labari, kuma tana da su waɗannan maganganu da aka yi a cassette. To kuma me ita fara shugaban ƙasa za ta ce, kuma su Godwin Emefiele daga bankin babban bankin ƙasa me za su ce domin su kare kansu, tun da har yanzu zargi ne.
To ai ka san, idan muka duba wannan abun, tun da dai ana cewa zargin ne, kwamitin da shi shugaban ƙasa zai kafa a kansa, shi zai tabbatar da haka, shin sun ci wannan kuɗi ko ba su ci ba, kuma wani mataki zai ɗauka a kansu, zai janye shi wannan Godwin Emefiele ɗin daga tura sunan nasa da I, ko kuma a zai naɗa shi ne.
Duka dai ba za a iya sani ba, sai dai a ce Allah ya kyauta, sai an yi bincike za a tabbatar.
To sai mu ce a nan amin ta malam ba ta wuce amin.
To da yake ana batu ne na batun rashawa da cin hanci, da kuma yadda ake bincike a mataki na tarayya, ka san ita ma hukumar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa, wato EFCC a jihar Lagos, ta je ta samu wasu gidaje a can yankin Ikoyi, a wani layi da ake cewa McDonald Road, akwai gida mai lamba 15A da kuma ba mai lamba 15 shi ma, wanda ake zargin mallakar shugaban majalisa da tawani sanata Bukola Saraki,
shi ma wani kalubalen da daban.
Kuma hukumar ta ce tana zargin ya mallaki gidajen ba bisa ka'ida ba, don haka ta je ta rurrufe gidajen, ta kuma zuba ido ta ga waye zai zo ya ce gidansa ne.
To ai ka ga Muzammil, a nan gurin abin da ya kamata mu tambaya shine cewa, da farko za ga idan mutum zai hau wata kujera ta madafin iko ya kan bayyana kadarorin sa, shin a shi wannan karan sanata Bukola Saraki bai bayyana wannan bane, ko kuma yana kan shugabancin majalisar ne samu waɗannan kadarori?
To duka dai EFCC ce ta tabbatar da wannan idan ta gama bincikenta, domin ta rufe gurin ma, sai dai ana korafin cewa ta rufe har da gidajen mutane, ita kuma ta ce bata gane a ciki wanne ne gidan Bukola Sarakin ba, don haka ta rufe su gaba ɗaya.
To kaga dole ta dauki wannan mataki na rufe su gaba ki ɗaya, tunda dai bata tantance ga nashin ba, ta tantance ga nashin kaga shi za ta rufe kawai a ciki.
To Allah ya kyauta. Ina ga muleka majalisar wakilai ta ƙasa, wacce a jam'iyyar APC kan batun fidda shugabancin majalisar, ta zabi Femi Bajabiya Mila, wanda ta ce shine ra'ayinta, shi take so ya zama shugaban majalisar.
Wanda san a wancan lokaci har muka ji su ƴan siyasar ko kuma ƴaƴan jam'iyyar APC suna nuna goyen bayan su waɗansu kuma suna nuna bara'arsu da wannan zabi da shugabancin jam'iyya ya musu
batu ake da ita jam'iyyar APC ana ganin wancan zangon mulkin tayi sakaci wasu sun zama shugabanni ba nata ba tunda ita take da rinjaye yanzu kuma ta ce to ga nata dole su zai
to kaga tana ganin cewa a wannan karan ya kamata ta gyara kuskuren da tayi a baya tunda tana ganin cewa wancan karan kuskure ta da ta bari har aka zabi shugaban jam'iyya ba tare da hannun ita jam'iyyar a ciki ba
to kan wannan batu ka san a hira da sabon dan majalisar wakilai na karamar kuma binni da kewai honorable Shaban Ibrahim Sharada ya magantu kuma ya nuna ra'ayinsa ko da dai shi mai biyayya ne ga jam'iyyar APC
babu wata batun takaddama a zauren majalisar wakilai na tarayya domin yar manuniya ta nuna a karan farko shugaba Muhammadu Buhari ya nuna wanda yake so ya zama shugaban wannan majalisa jam'iyyar ta fito karar ta nuna cewa shi take bukata kuma wannan mutumin shine wanda aka gwada shi a shekara ta 2015 wato mai girma right honorable Femi Bajabiya Mila ayyuki ya riga yayi nisa kuma dan karashe ya rage kuma muna fatan insha Allah ka rubuta ka aje 10 ga wata albarkar wannan wata da muke ciki za a tabbatar da cewa Femi Bajabiya Mila a watan gobe na 10 ga watan gobe an tabbatar da cewa ya zama shugaban majalisar wakilai na tarayyar Najeriya a zango na tara insha Allah
akwai wasu da ake zargin cewa ƴaƴan jam'iyyar APC ne da za su iya kawo tsaiko wajen tabbatar da wannan nasara da kuke fata
babu mamaki amma ni dai har yanzu ido na bai ganin mun ba illa mutum ɗaya biyu da suke takara wannan kuma duk mutumin da yake takara da man da wahala ayi goyi bayan wanda yake takara da shi abinda na sani shine mu kanmu sababbin ƴan majalisa a karan farko aka same mu da yawa kusan mutum 160 da wani abu waɗannan kadai idan suka juye alƙalami suka makala suka ce ga yanda suke so za a yi to ina ganin Allah zai taimaka mu samu nasara fatan mu dai loma ya amfani da wannan wata a ci gaba da taimaka Muhammadu Buhari addu'a ya samu nasarar mulkin nan da yake da shawo kan dukkan matsalolin tsaro domin kuma ya samu abokanan aiki a zaurukan majalisar wakilai da dattawa wannan muna fatan cewa idan aka zo ya zama haba'an mansura ana yi shafaffen abu ne an riga an gama kamar an riga kawai rantsuwa muke jira insha Allah Femi mutum ne mai nagarta wanda kusan shekara 16 a zaurukan majalisar wakilai na tarayya amma a tsawon shekaru 16 nan da yayi kusan shekara 4 ne kadai ba a cikin kunshin shugabanci ba ragowar shekarun da ya kusan 12 duka yana matsayin ɗaya daga cikin kunshin shugabanci kaga kenan ba abin da bai sani ba wannan kuma yasa saboda ya fito daga bangaren marasa rinjaye ake ta wahalar da shi banda 2015 din nan da ya zama shugaban marasa rinjaye Femi Bajabiya Mila nagartarsa ta sa a shekara ta 2011 ina ji shine mutum ɗaya tilo wanda aka bashi lambar yabo ta OFR yace a'a baya bukata shi aiki ya zo yi wa al'ummarsa na da suka turo shi daga jihar Lagos babban birnin tarayya Abuja mutum ne mai nagarta da dattako da san jama'a da kuma addini kwana-kwanan nan kai sheda ne ɗabe mu wurin mu 60 da wani abu muka tafi ƙasa mai tsarki muka je muka ziyarci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a wannan ranar ne wani ikon Allah a darajar addu'a da kuma mai da lamari ga Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna can mun bar Madina za mu tafi Makka aka sanar da ni cewa an yanke hukunci na samu nasara a kotun ɗaukar ƙara akan yaya na mu tare Isha Yakasu wanda yake kalubalanta tare da ja akan abin da Allah ya rubuta aka ce ni ne halattaccen wanda na ci zabe a zaben cikin gida na jam'iyyar APC ba shi ba
to duba da cewa kai wannan magana ta takararka tun bayan yanke wannan hukunci akwai wani yunkuri da kai wajen jawo waɗancan ƴaƴan jam'iyya waɗanda kai takara tare da su domin a gudu tare a tsira tare a karamar kuma birni
a kullun ina amfani da damar da na samu kafar yaɗa labarai ko ni da su kowa ƴaƴan za su dauka ina faɗa musu cewa mu manta da maganar waye mu tare kowa ba fa kowa ya sha'aba wace ce karamar kuma birni gabaki ɗaya mai ƴan karamar hukumar nan ne muna da indigenship na wannan karamar hukumar anan aka haife mu anan iyayenmu suke anan kannanmu suke anan yayyenmu suke anan abokanansu ya san mu suke mu kalle su karmi musu asara kada ya zama cewa dan ka ne ma baka samu ba ka ja wani bayan ka a ce shikenan kuma za ku koma zaman benci sai 2023 wanda mun yi imani idan dai ba mu ne muka ce mun gaji ba Allah ba zai karba abin nan daga hannunmu ba sai dai mutuwa
Shaban Ibrahim Sharada kenan mai wakiltar karamar hukumar birni
to mu dawo nan jihar Kano ka san akwai manya-manyan ƴan siyasa ko kuma ince dattawan jihar Kano waɗanda duk sanda wani abu ya taso sukan yi magana sukan bayyana ra'ayoyinsu kuma su saita mutane kan hanya
irin su ne dai suke saita hanya ta dawo a bita maganganun da suka yi za a idan aka bi su sai ga an kai ga tudun mun tsira
to ina ga sai dai kafin mu je ga su manyan nan namu a ji kuma ware bara mu je ga Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa malami a sashin koyar da al'amuran siyasa ka san ya dauko mana bayanai tsawon lokaci muna ta dan sassakawa kadan kadan akan yadda demokradiya take da yadda kuma asa tarihin ta yake
ka san cikakkun bayanan da yake mana akai al'umma da mu kanmu waɗanda muke shirin siyasa muna ganin cewa maganganun da yake akwai fa'ida sosai kuma idan aka bi su za a kai ga tudun mun tsira
shin ana samun ci gaba a rayuwar dan adam in an samu to akwai demokradiya in ba a samu to babu demokradiya to in aka duba sai aga in banda turai da america sai yan daidai kun kasashe kainin su ne ake samun ci gaba a rayuwar dan adam musamman in aka fassara ci gaban nan da cewa izamana mafiya yawan mutane ba sa cikin matsanancin talauci izamana mutane da yawa suna da aikin yi za su ci su sha suna da sana'ar yi to waɗansu kuma ma sai suka ce wannan ma ba ci gaba bane sai an auna cewa kuma suna cikin farin ciki saboda haka a nan kuma sai kaga wani lokacin america ma ta tafi kusan na ƙarshe ga ci da sha da komai abinci ana zubarwa a kwararo amma kuma mutane suna kashe kansu saboda bakin ciki da yake damun su saboda haka duk wannan abu dai wani al'amari ne da ake ta muhawarar sa ake ta binciken ilimi akan sa har yanzu ba a daina wannan muhawarar ba
daktar kenan yanzu misali a ce a Najeriya zaka iya samu wasu suna da sana'ar yi wasu ba su da sana'ar yi wasu kuma suna farin cikin wasu na yaya za a kamanta haka tsarin
dokokiya to shine idan ka zo Najeriya sai ka ce to na farko dai tura sun gadar mana da wannan tsari na demokradiya muna da tsarin mulki muna yin zabe jifa amma har yanzu mafiya yawan mutane ba sa samun abin da suke bukata a siyasancen cewar mafiya yawan lokaci idan da za a duba waɗanda suka ki fita zabe waɗanda suka zabi jam'iyyar da ba ita tafi gwamnati ba su suka fi yawa dan haka demokradiyyar mu tana da tasgaro a wannan bangaren sannan yancin dan adam zaka ga yana da iyaka ainin a inda wato mutum yake talaka ba kasaba yake kula da yancinsa ba haka kuma yada labarai a inda bai shafi waɗanda suke mulki ba sai ku faɗi komai amma da kun tabo masu mulki yanzu nan sai ku shiga uku saboda haka ana ganin wannan ma tasgaro ne a tsarin demokradiya sannan rashin aikin yi da yake karuwa da rashin sana'o'i da tashi-tashin hankula da suke ta faruwa duk suna nuni da cewa shugabanci bai inganta ba kuma in shugabanci bai inganta ba to demokradiya ba ta amfana ba koda kuwa kana da tsarin mulki kana da zabe jifa idan dai ba a samu ingancin tattalin arziki ba da ingancin rayuwa wanda ake lissafa da cewar izamana mafiya yawan mutane suna da ilimi duk yaron da ya isa shiga makaranta yana makaranta din duk wanda ya gama makaranta yana da sana'ar da zai yi sai fa in kinye dan haka ana samun saukin laifuffuka duk waɗannan abubuwan ka lissafa su zaka ga aiki ne tukur a gaban nan yan Najeriya in ka kwatanta su da sauran kasashe da yawa ba ma na sai Turai da American ba a'a kasashe masu tasowa irin waɗanda suke sa'o'in kamar irin su Ghana irin su Angola irin su Afirka ta Kudu da mun ba a magana waɗanda aka ba mu mulkin kai kusan lokaci ɗaya amma suka yi mana fintin kau irin su Indonesia irin su Malaysia irin su Singapore yadda aka koya mana demokradiyyar haka aka koya musu amma su sun samu shugabanni da suka san dabarun da suka yi wa demokradiyyar da shiriritar da take cikinta da duk wato kurakurai da nakasu da suke tattare da ita su sun yi amfani da ita sun gina kasashensu sun gina al'ummarsu amma Najeriya mun kasa
to kaji Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da wannan kalamai nasa
malami a jami'ar Bayero a nan Kano
to gaskiya ne to ina ga mu je ga dattawan jihar ɗaya daga cikin dattawan jihar Kano Alhaji Sa'idu Dattijo Adahama wanda ya shigo nan fili bayan yayi wa al'ummar musulmi murna na watan Ramadana sannan ya taya al'ummar Kano murna inda ya ce akwai babban mukami da majalisar ɗinkin duniya ta baiwa mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu wanda ya taya shi murna sannan kuma ya ce ya samu damar gana da sarki Sanusi a wata ziyara da wata kungiyar tura suka kai masa ga kuma abin da yake cewa
yan uwa jama'a Kano ne mana barka da wannan wata mai alfarma na Ramadana dana Allah ya karbi ibadunmu da addu'o'inmu ina so in roke jama'a Kano baki daya gagarumin alherin da ita ho mana a jihar Kano mu gode wa Allah ta hanyar kuma ƙara addu'a da tuba gare shi bisa al'amuran da zasu inganta tattalin arzikinmu ina so in yi amfani da wannan dama in taya mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu murnar samun daukaka daga Allah ta samun director na MTN International da kuma ɗaya daga cikin mutane 17 a duniya waɗanda za su rinka kula da muradin ƙarni don ba da shawarar abin da zai ɗaukaka al'umma wannan wajibi ne mu gode wa Allah domin Kano aka zaɓa a Najeriya Cup kuma aka zaɓi sarkinmu sarkin Kano aka ba shi waɗannan darajoji ya kamata dukkan jama'ar Kano su gode wa Allah su kuma yi wa mai martaba sarkin Kano addu'ar kariya daga Allah da taimako daga Allah da jagorarsa abu na biyu shine ina so in sanar da jama'ar jihar Kano. Na samu damar zama da mai martaba sarkin Kano yayin da na kai masa wakilan European Union masu sha'awar waɗansu al'amura na tattalin arziki wanda za su shigo Kano su saka harkokin jarika don farfado da tattalin arzikin jihar Kano. A shirye-shiryen su na farfado da bada gudunmawa wajen tattalin arziki a Najeriya. Mun zauna da ni da su da mai martaba sarki an baje kolin ta inda za su shigo yayin musu bayanin yadda yake da burin a farfado da tattalin arzikin jihar Kano da masana'antun jihar Kano musamman da kuma samarwa da jihar Kano ingantacciyar wutar lantarki. Ya faɗi irin ta mata musamman ya ga mutanen European Union idan za su shigo Kano ga area da suke yake sha'awar su shigo ƙari akan inda tuntuni sun riga sun zartar suna kokarin shigowa. Bayan wannan na samu damar saduwa da mai martaba sarkin Kano bayan ya aiko da ya dauki nauyi ya dauki jidalin da jihadin gayyato bankin raya ƙasa na Afirka. Ina daga cikin waɗanda bankin suka zo suka ziyarta muka tattauna da su mai tattaunawa mai tsawo. Bayan ma sun tafi suka yi min waya muka dade kuma a waya muna tattaunawa da su akan yadda za a cimma burin da mai martaba sarkin Kano ya basu na yin tsari da sake fasalin farfado da tattalin arzikin jihar Kano. Wannan aiki mun yi tare da su bisa sahalewa da shigowar mai martaba sarkin Kano har ta kai sun gama reportin su tsaf sun kawo reportin nasu kuma sun gabatar da reportin nasu gare mu a gidan mai martaba har cikin dare kusan karfe 1 dare aka kai ana tattaunawa. Kashe gari kuma suka je Chamber of Commerce suka yi bayani suka nemi inda gyara ko wani kari inda suka bari domin za su dauki mataki na gaba domin jawo ko kuma diban mutanen Kano ma a kai su waɗansu ƙasashe a duniya domin hada su da waɗanda za su zo su zuba jari a zo a bunƙasa a farfado da masana'antun da suka dulkushe a kuma kafa waɗansu tare da 'yan kasuwar jihar Kano. Wannan shiri mai martaba sarkin Kano da bankin raya ƙasa na Afirka da waɗansu manyan mutane a waɗansu ƙasashe na duniya da ba sai na faɗe su ba ana kan su ana kan wannan tsari. Wannan tsari kuma shine kamar ni a sani na a shekara 45 da nake da ita cikin harkar tattalin arziki ban taba ganin ingantaccen tsari kamar wannan ba.
Alhaji Sa'idu Dattijo a Dahama kenan, Dattijo a nan jihar Kano.
Manya ka san mutum ne wanda ya san tattalin arziki sosai musamman yana yawan magantuwa akan abin da suka shafi harkar da za a farfado da tattalin arziki a mataki na tarayya da kuma nan jihar Kano.
Ka san kuma idan baka manta ba dai suna bada gudunmawa sosai kan yadda tattalin arzikin Najeriya da jihar Kano ma zai bunƙasa.
To ba nan hira tasa ta kare ba, in Allah da shirinmu na gaba zamu dora domin a ji ci gaban ra'ayin sa kan wannan batu.
To da kalaman Dattijan ne zamu tafi ga kalaman Alhaji Saniyelo Gujiya wanda ya shigo yana kira ga al'umar jihar Kano a dinga rungumar kaddara musamman a siyasa.
Ka san da yake shi dan siyasa ne yana ganin akwai abubuwan da idan wani abu ya same ka to kawai ka karba ba sai ka tsaya kana wasu surutai ba.
Domin mu al'umar Kano ta Kudu mai girma gwamna ya faranta mana komai kuma ya bar tarihi. Wannan tsari ne na siyasa kuma duk mutumin da ya zo harkar siyasa in dai so yake taimaki al'umma so yake bar tarihi. Kaga shi kansa Rabi'u Musa Kwankwaso da ya zo zai bar tarihi a masarautar nan sarkin nan da ya wayansu ba sa so ma a masarautar amma ya akai haka aka rungumi kaddara aka hakura. Saboda haka wannan tsari da baba Ganduje ya zo da shi muna kira ga al'umma a rungumi kaddara. Tsari ne mai kyau musamman mu a gunmu al'ummar Kano ta Kudu. Baba Ganduje kai mana komai. Baba Ganduje ka bar tarihi. Majalisa ta 8 a karkashin jagorancin Kabiru Alasarin ta bar tarihi kuma abin da dan siyasa yake so kenan in ya samu dama ya taimaki talakawa ya taimaki al'umma ya bar tarihi. To baba Ganduje al'ummar Kano ta Kudu mu ne muka godiya ka bar tarihi a Kano ta Kudu.
To amma kuma su al'umma da ya bar tarihi ai sun ce ba sa san wannan tsari da yazo da su.
To baki ji abin da muka gaya musu ba in dai musulmi ne kai ka rungumi kaddara da kyakkyawa da mummuna. Wannan kaddara ce ta zo jihar Kano a siyasance. Saboda haka mu kyakkyawa ce a gurin mu ne wa Allah godiya. Wanda suke ganin ba kyakkyawa bace a gurin su su ma ya kamata su godewa Allah. Domin lokacin da aka samu sarkin Kano da wanda yake so da wanda baya so haka aka rungumi kaddara. Daga ƙarshe ina so in yi amfani da wannan damar in kira ga ƴan siyasan mu na Kano ta Kudu. Ya zama wajibi ku yi koyi da Alhaji Awoli AA Rano. Domin abin da Alhaji Awoli AA Rano yake yi ina tabbatar muku ina rike talakawa a ƙasa. Idan aka ce Alhaji Awoli AA Rano ya shiga harkar siyasa ko yaransa sun shiga harkar siyasa to ina tabbatar muku zai wahalar da ƴan siyasa a Kano ta Kudu. Domin ina tare da talakawa ina tare da al'umma. Yanzu ko gidan jana'iza aka je in dai Alhaji Awoli AA Rano yake duk mulkin ka duk kudirar da kake da shi ba wannan kike talakawa suna bi kamar Alhaji Awoli AA Rano domin ina taimakon talakawa. Saboda haka magana Alhaji Awoli AA Rano ƴan siyasa ku yi hankali da kanku. Duk lokacin da yaransu suka koma siyasa wallahi gaba ɗaya al'ummar Kano ta Kudu za a koma tsarin Alhaji Awoli AA Rano. Kaga dan kasuwa ne kudin sa kike nema da kasuwa amma gida gida Alhaji Awoli Erano sako ya zo talakawa sun ce mu gode ka rike Alhaji Hamisu director a rike Alhaji Dahir Faya domin wannan karin a watan nan mai albarka Dahir Faya fa ya kai sako duk talakan da yake yankin nan abun alheri ya ji ya same shi har cikin gida tun daga karamar hukumar Rano zuwa Bunkure zuwa Dan Hassan babu lungun da alherin Alhaji Awoli Erano bai shiga ba saboda haka Alhaji Awolu talakawa sun ce mi maka godiya Allah ya kara yaukaka dukiya Allah kuma ya tsare maka dukiyarka domin ka taimaki talakawa a wannan wata mai daraja a wannan wata mai albarka
da yake magana kake ta taimakon talakawa to me zai hana ku ba mai girma gwamna shawara da ya duba shi ma talakawan sai rika taimakon su ba ajiya ta bangaren masarauta ba
shi isa tun farko na ga miki ina kira ga ɗan siyasa mu su ringa yin koyi da abinda Alhaji Awoli Erano yake
Saniyalo Gujje kenan ɗan siyasa a nan Kano to Allah ya kyauta ina ga ni ma dai saboda yanayin lokaci da yake an sha ruwa mutun yana bukata ya je ɗan sa wani a babakin sa sai in ce ni na baka da masu sauraro Allah ya karbi ibadun mu amin summa amin
to masu sauraro a madadin Muzammil Ibrahim ya kasai wanda yake jagorantar sashin siyasa na wannan gida da abokin aiki Ahmad Rabi Ja'in sai Khadija Rabi Indabawa Abdulkadir Yusuf Gwaza nake cewa ayi sahur lafiya.